عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
Wa'annan ayoyi suna yin bayani ne akan sakamako na jama'un nan guda biyu, muminai da kuma kafirai, da kuma fawwala al'amarin sani na tashin alkiyama sanda za a yi shi ga Allah Ta'ala, da kuma gajarta sam an kwatanta da rayuwar lahira irin azabar da zai gamu da ita a ranar lahira, daga cikin duk sai kaman dubbe
ko kuma wani abu wala a ce kaman mutane daga kodowar rana zuwa can ko kuma daga sha biyu zuwa fasola, haka nan zai sauko duk abin da bai fi awa shida ba zai duk zaman duniyar nan takewar duniyar nan idan yi biyu azabar Allah da zai kaman mawa
bai fi
wannan surar tana da alawi da yawan gaske sai mu rarraba dan kasa ne kan ce gaba daya da mu kawai ne bayanin sallar mu fara da wannan in an gama fassara kuma mu ci gaba da wurin dan bayanai in akwai lokaci mu dangara daya surar sannan kuma sai a biyu bashin abin da muka rage a wannan surar sannan bayan wannan kuma sai mu ci gaba da fassara kuma wannan surar ita ma kuma wani akwai wadanda da suka samu bayyana da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ayin ce ya ce wanda ya kan da sun nazi haki ya kan janna wata kuku da ta sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta wannan nazi haki ya zarta da ya kalle zuwa da farko zuwa kace zai shiga aljanna kusur sana yana mai dariya yana mai mimci na biyu kuma wanda ya karanta ta a fuskar
abokin gabansa wato lokacin da yake fuskantar abokin gabansa Allah zai kiyaye shi daga sharrinsa akwai wani tabi da ake cewa durrun nazim a ciki aka bayyana wannan sannan kuma wanda yake jin tsoron wani abokin gabansa to sai ya karanta ta shi ma hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka faɗa fa innahum la yarawnahu wato idan ka karanta abokan gaban naka ba za su ganka ba wayan harifuna an sai su kauce ba su ganka ba ba ku gamu ba bi barakati hadhihi sura saboda albarkar wannan sura ta nazi'ati sannan kuma wanda ya karanta ita wannan sura ya shiga a ga wani mai mulki alhalin yana jin tsoransa yana jin tsoron zai cutar da shi ko zai aibatar da shi ko zai wahalar da shi ko zai tuzarta shi ko zai tuzarta shi ammanahu Allahu bi fadli Allah zai amintar da shi da falalarsa kuma wanda ya rubuce ta gabaki ɗayanta ya wanke ya sha Allah ta'ala zai taimaka masa a wajen samun kuzari game da iyalansa. To wannan abin da ya shafi jumlar surar kenan gabaki ɗaya. Sannan kuma mun karanta kissa ta annabi Musa da Fir'auna a yayin da Allah ta'ala ya aiki annabi Fir'auna ya tafi da shi da ɗan uwansa Haruna wajen Fir'auna. Kun san fa Fir'auna ba ma babba da zai zo itin kare shi da maganar wani allan ba shi ba yan jirajirai ma saboda rashin imanin saboda tsoron kuma gushewar mulkinsa ya kasance yana yanka su wanda zai ce yau ga waɗansu mutane bare ma wanda daman ya san shi a gidansa ya tashi shi ne ma ya rene shi ya zo masa da wata magana saɓanin abin da yake a kai babu shakka wannan sai an yi shi tare da kuma cewa Allah ta'ala ya ce ku tafi da asma wa ara ina kallo ina jin duk abin da zai faru tsakaninku amma duk da haka menene ya kare annabi Musa da shi da Haruna daga timbe na Fir'auna wata addu'a wacce shi annabi Musa ya karanta wanda malamai suka ce duk wanda ya karanta wannan addu'a shi ma a san da ya fuskanci wani wanda yake jin tsoransa kaman Fir'auna wanda ba za a yi irinsa ba wa man dunahu da wanda bai kai Fir'auna ba insha Allahu Allah ta'ala zai kiyaye shi kaman yadda ya kiyaye annabi Musa da Haruna don ko saboda annabi Musa bai iya yin komai da su ba duk mulkin nan nasa duk karfin nan nasa amma bai iya cutar su da komai ba a ƙarshen ƙarshe ma dai su suka yi nasara a kansa ayin da Allah ta'ala ya halakar da shi ya halakar da waɗanda suke kuma mabiyansa addu'ar ita ce lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tsaya a gaban Fir'auna sai ce Allahumma badi as-samawati wal ardina يا ذا الجلال والإكرام نواسل العباد بين يديك. فإن فرعون وجميع أهل السماوات وأهل الأرضين وما بينهما عبيدك نواسيهم ونواسيهم بيدك وأنت تصرف القلوب وتصرف القلوب حيث شئت. اللهم إني أعوذ بخيرك من شره وأسألك بخيرك من خيره عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سنيتي كلنا جار من فرعون وجنوده شيكنا أبن دي فتأكينا sai Allah ya masa iyaka ya masa tsari da Fir'auna da rundunarsa. Hamana bai iya yin komai da su ba, Karuna bai iya yin komai da su ba, kuma kullun da ya masa ba, sharrin ma da ya masa ya hada baki da karo akan ta zo ta tora sashi, amma a ƙarshe abin ya juye ya zama alheri ga annabi Musa. To so da ina fatan ba sai an maimaita ba ko tunda an karanta ta dalla dalla ko yawa. Fassara abin da yake cewa ya Allah, ya Allah, wato Allahumma, na sha gaya muku cewa Allahumma ya Allah ne, ya Allahu ne, sai aka dunkule wannan ya din ta koma ma Allahu ma, kamar ka ce Allahu ya, to sai aka mai da ya din sai ta koma ma. Badi as-samawat, kamar ka ce ya badi as-samawat, wato an shafe ya unnida, ya wanda ya halicci sammai da ƙasai, ya faro su ba tare da ya ga wani kwatankwaci daga wani ba ko misali. Wal ardi da ƙasai, ya zal jalali wal ikram, ya wanda ya kasance ma'abucin girma da ɗaukaka, ma'abucin girma da karramawa da girmamawa. Nawasil ibadi baina yadayk, kwanyar bayi ga baki ɗaya tana gaba gare ka. Fa'in na fir'auna wajen yi a ahalin samawa, haƙiƙa fir'auna da dukkan waɗanda suke wato sama. To a nan idan kai ne za ka yi, kuma akwai wani wanda ya dame ka, kake so Allah ta'ala ya maka tsari da shi, saboda ya ta sama cutar maka, kai kuma ya kasance ba da haƙƙinka ba ne, to nan sai ya kawo sunansa fa'in na fulana wajen yi a ahalin da dukkan abin da yake sammai da ƙasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin, kaga Fir'auna ma shi ma ya shigo. Nawasiyahum biyadi, dukkaninsu kwanyarsu ko kuwarsu tana hannunka. Wanda tusarrifil quluba haythu shi'ta, kai ne kike sarrafa zukata yadda kaga dama. In kaga dama kana iya sarrafa zuciyarsa ko zuciyarsu da ta kudurce sharri gare ni, ka sarrafa ta zama alheri gare ni. Allahumma inni a'udhu bi khayrika min sharri, Allah ina neman tsari da alherinka daga sharrinsa, kuma ina roƙonka da alherinka daga alherinsa. Azza jaruka wa jalla sana'uk, azza jaruka, wanda duk ya kasance ya nemi tsari da kai ya buwaya, wa jalla sana'uk, yabanka kuma ya ɗaukaka. La wala ilaha ghayr, babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai kai. Kullana jaran min fir'auna, to anan sai kace kuma kullana jaran, sai ka faɗi wanda kake so Allah ta'ala yi ma tsari da shi. Wajnudi, da rundunarsa. To waɗannan su ne zan fara gabatarwa a yanzu, saboda sun shafi abubuwan da muka karanta a baya. An fahimta ko? To yanzu sai mu je kuma ga fassara waɗannan ayoyi a ƙarshe. Kuma kar ku manta, akwai ayoyin nan ko kuma cikon aya wacce malamai suka yi bayani, wacce ta shafi naƙuda. Ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, in yanzu sai mu duba ga abin da ya shafi naƙuda, da kuma wani hadisi wanda aka rawaito daga Tabarani yake nuna kuma cewa har yanzu bayan abin da ya shafi naƙuda za a iya amfani da wannan aya da waccan take cikin suratul Ahqaf, bisa neman biyan bukata bisa korewar bakin ciki. Allah ta'ala ya yi mana muwafaka. To yin sai mu je ga fassara waɗannan ayoyi. Waɗannan ayoyi da aka karanta akwai dalilin saukarsu. Menene yasa suka sauka waɗannan ayoyi? Misali, fa iza ja'at tsamatul kubra, da kuma abin da ya kawo shi ne yas'alunaka an sa'a, ko kuma a dalilin wato saukar aya yas'alunaka an sa'a. Al-Hakim da Ibn Jarir ana Aisha radiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu an sa'a. Kafirai suna yawan tambayar Annabi, yaushe ne sa'a, yaushe tashin kiyama, yaushe za a tashin kiyama ne? Kana gaya mana, ka ce asama, ka ce alhaka, ka ce alkari'a, duk kana faɗa mana, to wai yaushe ne za ta tabbata? To shi kuma sai koma shi ma yana tambayar Allah. To sai Allah sai ya ba shi amsa cewa ya sa'alunaka an sa'ata ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Dalilin saukar da wannan kenan. An ce Abi Hatim da Ibn Abbas sun ce mushrikai na Makka sun kasance suna yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ta qumu sa'a istihza'an, wai dan saboda izgilikum, to wai yaushe wai za'ai ne ta yi ka dame mu da yawan magana, yaushe ne? Wato suna din kaman wato ba za'ai ba kenan, istihza'an. To sai Allah sai ya saukar da wannan wa'ina ayi har zuwa ƙarshen sura. Tabarani da Ibn Jarir an tsari Ibn Shahab ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan ambatan tashin alkiyama har sai da aka zo ka fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha, kamar yadda dai zamu ji duk fasara a nan gaba. Kuma zamu gane dangantakar waɗannan ayoyi da aka karanta da kuma ayoyi waɗanda suka gabata. Allah ta'ala ya yi bayani bayan bayani ne akan iko da yake da shi na zai tashi matattu kuma zai tara waɗanda suka mutu a ranar tashin kiyama a yi musu hisabi. Ya nuna iyawar tasa, ba shi a yi zan iya tashi ba, sai koma sai nuna cewa shi wato shi ne ya halicci sammai, shi ya halicci ƙasai. To tun da yake shi ne ya wannan, to lallai to zai iya yin wancan kenan. Sau da haka Allah ta'ala ya bayyana afuwar tashin kiyama din a aikace da kuma abin da zai shafi tashin kiyama din na abin tsoro na firgita da kuma rarrabuwar mutane fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Bayan wannan bayani na hankali da kuma hujjoji wanda Allah ta'ala ya kawo wanda mushrikai suke a izgili da shi, to kuma sai ya nuna cewa fa tashin alkiyaman nan daidai lokacin da za a yi, in ban da Allah babu wanda ya san sanda za a yi. To wannan shi dangantakar waɗannan ayoyi da waccan. Saboda tafsiri yana cewa fa iza ja'at tsamatul kubra yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a wa barasu al-jahimu liman yara. Lokacin da ya zama addahiya al'udhu wato masifa mai girma allati ta dummu ala sa'ir tsama, masifa da tafi kowace irin masifa girma ita ce ranar tashin kiyama, abun tsoron da yafi kowane abun tsoro girma, abun firgita da yafi kowane abun firgita shine ranar tashin kiyama. A fassarar farko kenan. Fassara ta biyu shine busar kaho na biyu, wanda idan an busa wato za a tashi. Wannan busa da takan saka hatta dan jinjiri wato ya tashi da furfura saboda abin tsoronta. Fassara ta uku, ko kuma ana nufin at-tsamatul kubra, lokacin da za a ce wane dan wane tafi aljanna, wane dan wane wuta, wane dan wane aljanna, wane dan wane kai baka san ba a zo kanka ba tukunna, ya za a ce idan an zo cewa za a ce ka tafi wutar ko za a ce ka tafi aljanna. to a fassara ta uku an ce wannan shine at-tamatul kubra. A wannan ranar wato kowa zai manta dukkan abin da ya kasance ya aikata a duniya a wannan ranar, shine abin da Allah ta'ala yake cewa yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a. Amma idan aka ba shi takaddarsa kuma sai ya karanta, yana karanta kuma yana tunowa, saboda ya tabbatar da cewa ba zalunta su akai ba. To a wannan ranar ne fasalallahu bainal khalaiq, Allah zai rabe hukunce-hukunce tsakanin halittu gabaki daya. Faminhum shaqiyyun wa sa'id, a ciki zai kasance akwai shaqi dan wuta, Allah ya kiyaye mu, akwai sa'idi dan aljanna wanda ya rabauta, Allah ka sa mu na ciki. Saboda haka zamu gane me jawabin fa'iza din nan idan ja'at tsamatul kubra yawma tazakkaru insanu ma sa'a wa rasul jahim liman yara, kuma a fito da wata jahannama ga wanda zai da dan aljanna, wato da mumin da kafiri za a fito da aljannar, kowa yana wato za a fito da wuta mai konewa muhurika, kowa yana kallo da idansa, da muminin da kafirin, lannan kowa sai ya ga wuta, mumini ya ganta ya gode wa Allah, Allah na gode maka da ba za ka saka ni a cikin wannan musibar mu, kafiri kuma ya gani shi ma da idansa kuma ya yi ladama, ya yi kaito a ranar da ladamar ba za ta yi mara amfani ba. Shine wurin su jahim liman yara. To mene jawabi na fa'iza idan an ce idan aka yi kaza, idan aka yi kaza sai me? To idan waɗannan abubuwan suka faru, jawabin shine fasalallahu bainal khalaiqi, sai Allah sai ya rabe wato hukunci tsakankanin halittu, mutane da aljannu da dabbobi da tsuntsaye, duk wanda ya cuci wani, sai Allah ya yi shari'a an fitar da kadin kowa daga cikin kowa. Wanda za a ce su shiga aljanna su shiga na wuta su shiga wuta, wanda za a ce su zama ƙasa su zama ƙasa. Saboda haka wannan rana za mu fahimta tana da siffa iri biyu. Ita ce lokacin da mutum zai tuna abin da ya kasance ya aikata a duniya, ko sharri ko alheri, saboda zai gan shi mudawwanan a rubuce a cikin takardar aikinsa. Wannan ku kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a suratul Fajr, yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra, Al-Fajr ayata 23. Allah yana cewa a wannan ranar mutum wai zai rika tunani, rika tuna irin ayyukan da ya aikata, ko wa anna lahu dhikra, ya zai yi tunawa. To ahasahu Allahu wa nasu, Allah ta daman ya kididdige komai amma su mutane sun manta. Amma a wannan ranar za a nuna mutum dole kuma ya karanta ce lalle wato ya rika tunowa, amma a da ya zai yi tunowa, wa anna lahu dhikra. Wata ayar kuma a sawalla wa nazu kamar yadda nake ya muku a suratul Mujadala aya ta 6. Har yanzu a wannan ranar za a bayyana wutar jahannama kamar yadda nake ya muku, wanda ba ta da wani uya, kowa sai ya ganta kamar yadda Allah ta'ala ce wa burratul jahim lil gawi, suratul Shura aya ta 91. Sannan kuma Allah ta'ala zai yaye duk wani rufi a inda dukkan halitta za su gani kamar kanda ne bayani. Fa amma, to sannan sai Allah ta'ala to zai su kuma sai ya rarrabe hukuncin su tsakanin al'umma, yaya hukuncin Allah zai zama, wannan mizani, wannan mikidari Allah ta'ala zai dora ya sa wannan a aljanna, ya sa wannan a wuta. Allah ya ce fa amma man tsaga wa athara alhayatad dunya fa innal jahima hiya alma'wa, wanda ya yi shishigi irin fir'aunan can, kowane iri ne, man kowaye, ko mace ne ko namiji, ko mutum ko aljan yayi shishigi yayi zalunci ya ketare haddi ga abinda Allah ya ce yaki wa athar alhayata ad-dunya ya zabi rayuwar duniya to wannan fa innal jahima hiya alma'a jahimun shan da Allah ta'ala ya fada wa to hiya alma'a ita ce makomarsa saboda haka idan wanda ya ji haka wanda yake dagawa wanda ya zabi san zuciya wanda ya saifi rayuwar duniya in ya ji haka to wanda Allah ta'ala ya nufa da shi sai kaga ya daina wanda yake takabburanci wanda yake tamurradanci to mai yawa idan ya ji sai ya daina to an ce wannan aya ta sauka ne ga Anas bin da kuma ɗansa Al-Haris amma ko da yake a lura ba wai sababin aya shi ake aiki da shi ba me ta faɗa kawai ko da aya ta sauka akan wani ne to kai ma ba a yadda kai aiki irin nasa ba idan mummunan aiki in kuma ta sauka a kai saboda an yabe shi to kai ma hadda kai a ciki wannan shine ya bada dama cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wata addu'a ko ya bada wani lakani ko ya bada wani magani ga wani to indai kai ma kaji to hadda kai ciki to saboda ko mu ne yanzu nan wani imana tambaya a takarda malam ina fama da kaza ko matata tana fama da kaza ko kuma mahaifiyata ko ubana ko dan uwana in ce dai to ga abin da za ka yi to na'am ba yake banta shi shi kadai ba kenan duk wanda ya ji shi ma yana iya yin aiki da wannan hakanan kuma wanda di wani ya yi tambaya bisa wata mas'ala ta addini aka ba shi amsa shi wannan mutum to wannan amsar ta shafi kowa wanda yake da irin wannan matsala a yanzu ko a nan gaba a ina muka samu wannan hujja cewa wannan aya fa amma man taga wa athar alhayat ad-dunya fa innal jahima hiya alma'a an ce nazalat al-aya fi an-nadri wa binihi al-haris wa hiya amma fi kulli kafirin athar alhayat ad-dunya al-akhir wannan kowa ta shafe shi dukkan kafirin da ya zabi rayuwar duniya akan lahira ta shafe shi tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta tunda addinin musulunci shine addinin Allah inna ad-dina inda Allahil Islam addini dai a gurin Allah shine al-Islam wa man yabda ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wannan duk ya nemi cewa zai yi wani addini ba da musulunci ba za a karɓa ba wofin akhirati min al-khasirina alahira kun zai zama daga cikin tababbu wannan fa tun kafin addinin musulunci nan ya zo haka nan take annabi yaqub uban annabawa da ya tattara ƴaƴansa ai cewa ya da su fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu sai kuna musulmi النبي إبراهيم إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سوداك دو وان وان ديكي بوتا الله مسلمين تو سيكما كشي نبي وأما من خاف maqama rabbihi wa nahana nafsa an al-hawa wa inna jannata hiya al-ma'wa dukkan wanda yaji tsoran wato gamuwarsa da Allah maqama rabbihi yaji tsoran matsayin ubangijinsa girman ubangijinsa wa nahana nafsa an al-hawa ya hana zuciyarsa an al-hawa gabarin san zuciya gabarin san zuciya an ce li anna hubba ad-dunya ra'asu kulli khati'a san duniya shine asali da kowane irin sako wanda ya ji tsoron Allah kuwa ya hana zuciyarsa bin abin da take so, fa inal jannata hiya al-ma'wa, shi kuma sabanin wancan aljanna ta zama ita ce makomarsa. Allah ta'ala ka sa muna cikin wannan nabin. Wato yaya zaka hana zuciyarka, ai wato wazajarha an ma'afi wal maharim allati tashtakiha, ka hana ta wato ayyukan sabo da abubuwan da Allah ya hana wanda ita kuma zuciyar take son sa, ka hana ta. Kamar yadda ita ila ta'ati maulaha, zuwa biyayya ga ubangijinta. To ita kuma an ce wannan aya ta sauka a Mus'ab bin Umayr da dan uwansa Amir bin Amir. To amma kun wahiya amma fi kulli mu'minin khafa Allah walan yattabi hawahu, ko da yake wannan aya asalin ta ta sauka ne ga Mus'ab. Mus'ab shine saurayin sahabin nan matashi wanda yake hatta mahaifiyarsa ma da bata bi Allah ba, din da wato ya dai ki kowa ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama shine ambasada a musulunci na farko wanda aka taɓa, safir jakada na farko a musulunci shine Mus'ab bin Umayr. Tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura zuwa Madina, tun kafin kowa ma ya kaura zuwa Madina, Mus'ab shine ya je Madina da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kafin kowa ya je, kafin annabi ya je, da taimakon Mus'ab bin Umayr babu wani gida wanda addinin musulunci wato bai shiga ba a Madina. To aka ce wannan aya ta sauka a gare shi ne, shine Allah yake yabansa akan cewa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa an al-hawa fa innal jannata tahiya al-ma'wa. To amma ba ta tsaya shi kadai ba, duk muminin da ya ji tsoron Allah kaman Mus'ab bin Umayr da dan uwansa Amir bin Umayr, to duk wanda yayi aikin irin nasu, yaji tsoron Allah irin nasu, ya hana zuciyarsa son abin da take sha'awa na haramu, shi ma fa innal jannata hiya al-ma'wa, ba wai su sai abin nan su kadai ba, innama ana nufin wato cewa abin da ake nufi shine khusus al-ma'ana la khusus as-sabr, al-i'tibar bi khusus al-ma'ana la bi khusus as-sabr. Al-Qur'ani tun daga Baqara Hannasi, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su wajen 10,012 an ce wato in ka karanta su, abinda za ka lura da shi ba wai dalilin da yasa aka faɗi hadisin ko aka saukar da aya za ka kula ba, me ma'anar? To ma'anar ita za ka kula da ita, da kuma ita za ka yi aiki. Sau da ka za mu ga cewa waɗannan siffofi guda biyu wato kamar kihiyar juna ne kenan ko? Can an ce fa amma man tsaga, a nan an ce wa amma man kaha maqama rabbihi, kaga kishiyar fa amma man tsaga ne, wa nahana nafsa anil hawa kuwa kishiyar wa atharal hayatid dunya ne. Sau da haka to amma yaya za ka zama daga cikin man kafa maqama rabbihi, dole sai ka nemi sanin ubangijinka, dole sai ka nemi ilimi, da jahilci ba zai yiwu ba. Ai wannan ne ma yasa Allah ta'ala ya rubu wato yayi bi malamai a suratul fatir a aya ta 28 innama yakhashallaha min ibadihi ulama, ba kowa ne yake jin tsoron Allah din nan ba sai masu ilimi daga cikin bayinsa. Kuma wajibi ne mu nemi ilimi, musamman ilimin sanin ubangijin, wanda yana nuna mana cewa وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون كما يدي فدا في سورة فاتح زاريات ban halarci mutum da aljamba sai dan su bauta an ce akwai wata fassara take cewa sai dan su sanni idan ka san shi ko ba za ka iya mallaka zuciyarka ba sai ka bauta masa to daga nan kuma sai Allah ta'ala ya bayyana wa mushrikai amsar irin tambayoyin da suke saboda izgili suna tambayar ka game da tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne wato tabbatarta afkuwarta rasa jirgin ruwa idan yana ya zo tasha ka san jirgi ne akan ruwa ko in ka bar shi haka tangantagar zai ta yi kila ma ya koma inda ya fito kila iska ta tafi da shi to akwai wannan abun nan mai hook to wato shi ake sakawa a cikin ruwa a rike shi to an yi irsakin sa kenan wato an kashe shi kenan to ita kuma tashin kiyama ita kuma yaushe ne makafatta inda za a gane ta tsaya guri daya kamar yadda ake kashe jirgi misali ko yaushe ne lokacin ko zamanin afkuwarta to wannan amsa ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa ko kuma Allah wato ya bashi amsa akan wannan Nana Aisha yadda Allah ta fata gare tana cewa manzo Allah bai gushe ba yana tambayar Allah yaushe za a yi tashin kiyama har sai da aka saukar da wannan aya ko kuma falan ma nazalat hazi al-aya intaha Talibin Abbas sa'ala mushriku ma khata rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata takunu sa'a istihza'a to shine sai Allah ya saukar da wannan tima anta min zikraha ila rabbika mutaa fi ayyi shay'in anta ya Muhammad min zikra da cewa ba za ka iya ba da labari game da sha'anin tashin alkiyama ba baka sani ba ba a sanar da kai ba ila rabbika muntaha karshen sanin sanda za a yi tashin kiyama yana ga Allah kisa a wata ayar ma Allah yake cewa saqulat fis samawati wal ard tashin kiyama saninsa ya yi nauyi ga sammai a cikin sammai da ƙasai ba wanda ya sani la ta'tikum illa bakata tashin kiyama zai zo muku sai ba zato ba tsammani a rakabe yasa annaka annaka hafiyun anha suna ta tambayar kamar da mun ka san sanda za a yi tashin kiyama innama ilmuha indallah san tashin kiyama yana gurin Allah haka Allah ta'ala ya bayyana a surat al-a'raf aya ta 187 haka nan kuma a wata ayar inna allaha indahu ilmus sa'a ko a karshen surat al-luqman sanin sa'a yana gurin Allah ayar karshe ce ta surat al-luqman wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa adri nafsun ma taksubu ghadan wa adri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah alimul qadir ita ce aya ta 34 to saboda haka ne mala'ika jibrilu a sanda ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe za a yi tashin kiyama mata sa'a sai ba shi amsa mal mas'ulu anha bi alam nasai wanda ake tambaya bai fi me tambayar sanin sanda za a yi tashin kiyama ba abinda kawai Allah ta'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izini ya bayyana shine kawai yayi wa'azi amma fa ga wanda yake jin tsoron tashin kiyama din wanda zai ji wa'azin wanda amfanin wa'azin zai amfane shine wato mai tsoron Allah ka annabi yau mai raunin halin yalbasu illa ashiyatan auduha suna ta tambaya to amma fa ranar da za su ganta yawma yarawunha ranar da za su ga tashin alkiyama din ka'annahum sai zama tankar lam yalbasu to taba zama a duniya ba illa ashiya sai kawai marece auduhaha ko kuma hantsi na wannan wato rana saudaka me yasa saboda masifa da bala'i da za su gani har sai su ga cewa ma ashe zaman ma da suka yi a duniya duk bai fi zaman rabin rana ba, ko farkonta ko ƙarshenta. Saboda ba abin da ya rige mai illa kawai. Mu dubi irin waɗanda Allah ta'ala ya faɗa cewa in sun yi kaza ga abin da zai musu na azaba, wato wutar jahim ita ce makomarsu. Mu dubi kun waɗanda Allah ta'ala wato ya siffata aikinsu, tsoron Allah da kuma hana zuciyarsu abin da suke bukata, abin da take bukata, su kuma aljanna ce makomarsu. Idan muka yi haka, kenan mun ji wannan wa'azi kenan. Mun ji wannan sako, mun ɗauki wannan sako kenan. To Allah ta'ala ya taimaka mana. Na ji su ne ƙarshensu? An fassara su duka? To, a sai ila za a yanzu? In yaso sauran fa'ilin da aka karanta gaba? To shi kenan. To, bismillah. An ce a yi tambayoyi ko?
Na kuma
da shi wannan dama mun dauki alƙawari dazugo akan cewa insha Allah za mu cikakken bayani a game da sha'anin naƙuda. Wato a karatunmu na gaba kenan ko? Amma da yake yanzu ta tambayi wannan aya wacce muka karanta ta ƙarshe din nan, hadisi na Ibn Abbas wanda Ibn Taymiyyah ya kawo a littafinsa Majmu'ul Fatawa juz'i na 19 shafi na 64, da kuma shi Malam Abubakar Gumi rahimahullah shi ma ya kawo a littafinsa wato Raddul Azhan juz'insa na 2 shafi na 672. To duka suna nuni da cewa wannan hadisi na Ibn Abbas ga mai naƙuda a rubuta mata wannan ya kasance ta sha insha Allah za ta haihu lafiya, ita lafiya ɗan lafiya insha Allah rayayyu. Abinda za a rubuta shi ne bismillahi la ilaha illahu al-halimul karim subhana rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, wanda dai mun karanta a yanzu. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adu lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagun fa hal yulaku illa alqawlu fasiqun. Wannan shine abin da hadisin ya faɗa. Malamai wa'ansu kuma sun ƙara da wata aya ta ƙarshen surata Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil absar ma kana ibratun li'ul albab ma kana hadisan yufutara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wasu kuma sun kada idza sama'un shaqqat wa azna liraddiha wa huqqat wa idza darad muddat wa alqat ma fiha wa takhallat izwana. Wasu kuma sun kada hadisin can na annabi Isa alayhi salam lokacin da ya samu saniya tana naƙuda, yace Allahumma ya khaliqan nafsi minan nafsi ya mukhlisan nafsi minan nafsi khallisha bi lutfika wa fadlika warhamka ya arhamar rahimin. Sai ga ta yadda dan tana son sana shi a gabanta. To waɗannan su ne, amma insha Allah za mu zo mu cikakken bayani, amma a rike wannan din tuntun da mun riga mun faɗe shi. Abin da ya shafi kuma jinin haila, in dai ba wata matsala ce ta aljanu ba ko wani abu daban ba, ayan nan ake rubutawa ita dai wanda na faɗa rubuta za a yi abu mai tsafta a sha. Haka nan Imamu Ahmad shugaban mazhabar Hanbaliya yake rubutawa mata masu naƙuda yake ba su suke sha. Kai ma sai ka nemi wani abu mai tsafta ka rubuta mai naƙuda ta sha insha Allah za ta haihu cikin sauki. abin da ya shafi kuma jinin haila shine fafatahana abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjalnar da uyunan fantakal ma'u ala amrin qad qudir. Wannan wasu ayoyin da suke cikin sura ta Al-Qamar su ne ake rubutawa ga wacce ta kasance wato jininta bai zo ba, amma in ya kasance akwai wa'yansu abubuwa bayan an yi wannan kafa bakwai kwana bakwai jinin bai zo ba, to kuma sai a ƙare mana bayani ko a ƙara yin bayani shin akwai wa'yansu mafarkai da take, shin akwai razana, shin akwai firgita, shin tana ganin wani abu kamar yana wulgawa ta kafanta, amma a duba a ga ba komai ba kamar mutum ko wani abu. Mafarkai dai irin na ban tsoro din nan, to sai a ɗauka wannan wani abu ne wanda akwai taimakawa ta aljannu a ciki. Amma duk wannan fa su ma da izinin Allah suke kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma hum bidda'ina bihi min ahadin illa bi iznillah. To wacce za a rubuta ita ma kafa bakwai na gaya muku? Yawa, to shi ne.
Na'am. An ƙarin bayani ne cikin irin matsalin da manzon Allah ya sha kogar bayan da ya ke da kafirai, wasu na cewa ba an taɓa taɓa masa ƙarfi a mutunsa domin a shirya ya harma a faɗin suna. Wasu muka ce a manzon Allah a karyawa a faɗin.
Ito ai sahihin yadda yake gan babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar. A yakin Badar ne wannan abu ya faru. A Uhud kai, Uhud. Barakallahu fi. A yakin Uhud ne. Lokacin da komai duk ya tafi daidai kamar yadda ya kamata. To amma kuma sai ya kasance ya bada umarni ya dora waɗansu dakaru na musulmi kan su ci gaba da tsaro akan wani dan dutse yana nan, za mu yi daukar sa kaman kudu da babban dutsen Uhud din. A yanzu ma an kai zaka ganshi ana ce da shi Jabal Rumat ko Rumat, zaka ga yan masma waɗanda suke kaiwa mutane su yi kallo guraren tarihi irin wannan su kan kai mutane su hau kai na hau kan wannan dutse. Alhamdulillah. Saboda haka amma da suka cewa musulmi sun yi galaba sai kuma kafirai sun tafi ba kowa, Annabi kuma ya shaida su kar su bar gurin nan ko me ya faru, amma sai kaman dai kaman ya bada umarni ne haka, wato ba na tsananta ba, sai suka sassako suna ta ɗiban ganima. Su kuma kafirai da suka hanga suka ba kowa kan dutse kawai sai suka yo kwana suka dawo. To a nan ne fa suka hada wato musulmin nan suka yi musu wato kisan kiyashi har sai da suka kashe mutum 70. To a wannan lokacin ne fa kowa ma ya dade ya gudu ya bar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Jarumin gaske shine wanda zai zama wato ya zo ya kuya a karkashin likafar Annabi sallallahu alaihi wasallam, jarumi ke. Amma suwana dake diskin gudu sai irin wayan har mata wayan an samu mata wanda ma su sun matsaya amma dama sun gudu. To a nan ne fa aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka jefa shi a rami, aka zo a karya masa ruba'iyya, wato karya masa haƙoransa, sannan kuma aka yi masa rauni, wato har ma da jinin ya ki tsayawa, an yi duk abin da za jini ya tsaya bai tsaya ba, sai na Fatima ita ce ta yago tabarma na kaba ta kona, aka samu toka aka shafa masa jini ya tsaya, daga nan aka samu magani na tsaye da jini. Saboda haka wannan abu babu shakka ya auku, kuma hadisai ingantattu sun zo da shi. To ban san dama ana so a san ko ingancinsa ko rashin
ingancinsa.
To ni ban gaskiya ni ban karanta in akwai, ni ban san ce akwai ƙarfi ya shiga jikinsa ba. Sai dai kawai dai abin da ya shafi rauni da aka yi masa fadawa cikin rami da suka yi masa kamar a yi tarko ya fada rami, da kuma a zo a yi masa rauni a fuska, kuma sannan a zo a karya masa ko. Waɗannan abubuwa guda uku su ne nake yawan karantawa na sanin cewa ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ce an kafa masa ƙarfi to nan ban taɓa ganin wannan ba. Kuma ilimi yana da yawa mai yiwa, ya zo a watar wayar, amma dai a cikin abubuwan da muke ta karanta wannan shekara da shirin ba mu ga wannan ba. Muna fata idan wanda ya san wannan ya kawo mana littafi sai a karo. Na'am.
Malami dai ina da wata matsala wadda ta shige ni. Matsalar a nan take, malami dai ina jan mashin sai na ɗauki wata mashin, ina cikin tafiya sai aka zo ran abuwa sai matar ta kwanto a jikina, sai na ji daɗi har ma mazi da suke yi. To malam kuma ina azumi, wannan azumin nawa ya kai ne ko ba zai kai ni ba? Shine nake so malam ya kai ni ba ya yi min bayani a kai a huta lafiya ne har mai bayan almajiri.
To abin da ya kamata mutane su rika kokarin lilita azuminsu, wato fitar mazi ya shafi, a gaskiya dai fitowar mazi da jin daɗi wannan yana karya azumi, sai dai ba kafara, ba kaman manni ba ne. Wannan shi ne a taƙaice wannan amsa. Yau da a ce mutum ne haka yake wasa da iyalinsa, mazi ya zo masa, to wannan shi ne malamai suka raba suka ce idan ya kasance mutumin nan shi a iya saninsa don ya yi wasa da iyalinsa, mazi ba zai zo mar ba, wannan abin shi ya tabbatar a zuciyarsa. Amma sai ran nan bayan ya dogara da wannan al'ada mazi baya zuwa masa ne ya yi wasa da iyalinsa yadda ya saba, amma sai mazi ya zo masa, kaga wannan ya yi ne bisa abin da ya sani, amma sai aka samu sabanin haka, to wannan shi ne ake cewa azuminsa bai kare. Amma wannan wata mace ce daban kuma sannan ya ji daɗi. Saboda ya kamata a san wani tsari, kuma mai fatan cewa Allah ta'ala ya fitar da mu da cikin irin wannan jimurɗa, ya zama cewa don wannan larura ce irin a caɓa ɗin nan, abu ne na larura an rasa yadda za a yi. Su matan nan kace su yi tafiya da ƙafa ɗin wahala ce, kuma sannan ga maganar shari'ar nan ta zo gaskiya haka, ka ga namiji da mace suna tare abu ne marar daɗi. To amma kuma ga larura, Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba'idu baina anfasir rijali wa anfasin nisa, ko nesa ta tsakanin numfashin maza da numfashin mata. Yana cewa ma kamar irin yadda mai madakal ya kawo, da a ce ka rungumi alhanzir, ko kuma da a ce ka taɓa matar da ba taka ba, gara a ce ka rungumi alhanzir. Alhamdulillah dai an san yadda matsayinsa yake a musulunci, abin kyama ne, abin ƙi ne, cinsa haramu ne, amfani da komai nasa har magani da shi ma haramu ne. Amma gara ka rungumi wannan, gara ka taɓa wannan, gara ka yi ta'ammali da alhamdulillah akan ka taɓa matar da ba taka ba. Wannan matsala ce, masifa ce babbar gaske. Idan Allah ya sa wannan ya zama shi mai imani ne, shi mai tsoron Allah ne, har abin ya dame shi har ya rubuto to wani fa. Ya kamata mu kokarin gyara zukatunmu, kuma mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya wadata mu irin yadda duk masu a caɓan nan ya kasance, kuma duk taxi suke amfani da su, inda kawai za a rika shiga mota ba tare da sai mutum ya zauna tare da matar wani ba. Na'am.
Da fatan mu kai mun tsaya, mutane sai mun tsaya, sai kuma mara a lokacin
a kowane wata ana yin ramuwa, kowane wata, hatta watan Sha'aban. Sai dai malamai suna matsantawa kar a yi sakaci irin yadda za a ƙure har a kai watan Sha'aban ɗin. Amma idan akwai wani uzuri kamar irin yadda Nana Aisha takan yi, da dama ba ta iya samun damar rama azuminta sai a watan Sha'aban. To amma duk wannan dai ba wani zargi ko kuma aibata ta da akai. Amma in ya zama babu wani dalili a jinkirta har watan Sha'aban, to babu shakka akwai laifi. Amma kowane wata, amma idan an rama ɗin an rama, Allah zai amsa, sai dai kawai an yi laifi in ba wani uzuri. Dangane kuma da jinin haila, ciwon al'ada misali, akwai maganin da ya kasance sadida na ayatul kursiyu a raba ta haraf, wato a rubuta harafin alarrabe, harafi alarrabe ba a haɗa ba, da kuma ayat da muka faɗa ɗazu ka fata hana abawa ba samayi ma'in min hamri, ita ma harafin alarrabe tabbata hana abawa ba samayi ma'in min hamri wa fajar lar da uyinan fanta kalmawa ala amrin kada kudin harafan alarrabe da salatin annabi shi ma alarrabe kullum a rubuta kafa bakwai har kwana bakwai har kwana 21 insha Allah za ta daina wannan ciwon al'ada din. Akwai maganin ciwon al'ada da yawa da yawa, akwai wanda ai kike na itatuwa da sauransu, amma dai wannan shine abin da muka jarraba. Kuma alhamdulillahi wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith, wannan wani magani ne wanda Allah ta'ala yake yance da shi, ban taba ganin sa a gurin wani ba, ko a wani tafi ko a gaya min. Wato tsanani ne da bukata ta tilasta ni ta sani har na kai ga fahimto wannan na rubuta ina bayarwa, shikenan kawai aka samu sauki. Tun daga sannan, tun wajen shekara ta 1979 nake amfani da wannan, ba a taba samun tangarda ba. Sau da haka alhamdulillah, kuma daman wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyoyin samo magani. Ko dai zama wahayi ne, ko dai zama lura kake da irin yadda dabbobi suke yi, ila idan wata dabba tana ciwon ciki kaga ta je ta kama wani ganye ta ci ta samu sauki, ko wani abu ya damu wani tsuntsu ga ya dauko wani abu ya ci ya samu sauki, sai ka lura me ya dame shi, sai ka je sai ka jaraba akan mutane, da kaga an samu sauki shikenan wannan ya zama magani. Ko kuma ya kasance wato wahayi ne ko irin wannan, ko kuma a jarrabawa ka dauki wannan ciyawa ka kana iya jaraba akan dabbobi akan beraye kamar yadda ake ta yi din nan, a jaraba allura akan bera ko akan kannuka ko akan birai, idan yayi kuma sai a zo sai a rika jaraba akan mutane. Waɗannan su ne hanyoyi waɗanda ake samu wato magani. Saboda haka nima wannan hanyar da bi ta hanyar jarrabawa ilhama, Allah ya sa maka ilhama, to tunda Allah ya ce kaza to kenan in na rubuta to zai maganin kaza kenan, ina yi ku shikenan daman jarabawa ta daya daga cikin hanyoyin samuwa magani. Sau da gida aka rubuta wannan insha Allah mako uku za ta daina wannan ciwon mara, da ta daina wannan ciwon mara kuwa shikenan in ba ta haihuwa daga wannan wata mai zuwa za ka cewa ta samu ciki. Galibin masu ciwon maran nan ba sa haihuwa, kuma sannan ciwon maran nan na al'ada ba safe ba ake samun maganinsa a asibiti ba, ba maganinsa, sai dai kawai aitayi aita wankin ciki aita wane ne waɗansu abubuwa wanda suke yi, amma sai ka ce san ba a samu wato cin koko da ke lokaci ya abin ba sani ko kalma ɗaya ce. Allah kamar yadda akwai takarda tana nan na rubuta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wannan shine sigar salati ta malamai wacce suke yi bayan sun gama karanta addu'a ko rubuta addu'a, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wato ya hado dukkan wani abu da ake bukata salatin annabi ya samu. Ka ambaci annabi, ka ambaci salati, ka ambaci sallama, ka ambaci alayensa duka, wannan shine abin da malamai suna faɗa cikin littafansu bayan sun faɗi addu'a ko bayan sun faɗi wata fa'ida haka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.